وصحبه اجمعين به واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايوه كان وتعشى حقوق وتغذر شكرا سبحانه حدود ثلاثين هجر من الله صلى الله عليه وسلم على قدر المكاد وابن المدينة وانكما شيني يداتي دا شدا غوتن بقي شكرا جادو بيو دا ترى الاساف التوراوة wanda kuma ya dace da darasinmu a cikin wannan sura mai albarka 34 dai suratul baqara. Idan ba kuma ta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 186 dai ne wannan Allah madaukakin sarki wa idza salaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wannan yau kuma da za mu tashi akan aya ta 187 daidai muhilla lakum rafadu ila nisaikum. Yau dan uwa malam awwal alarama wadin ki ga mana baki ya samu tafiya ta zuwa haddar sahihain Bukhari Muslim da ake anda kwana 40 din nan. Allah ya tashi samu tafiya da kai muna tare da dan uwa Abu Qatada ويجب أن يكون إن شاء الله تعالى نعم يتكرر كل شيء لك أن نبغى الزوء كما لو كان شيء وما نحوّد زي أول ما لا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Allah madaukakin sarki yake cewa an halatta muku ku kusanci matanku lailatul siyami a cikin daren da kuke azumi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Su matanku kamar sutura ne gare ku kuma kuma sutura ne gare ku. Ai hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahunna. Su nutsuwa ne gare ku kuma kuma nutsuwa ne gare su. Kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wa ta'ayar waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa falamma athqalat bihi da'awa Allah rabbahuma la'in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin. Ma'ana shahid shine waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha kunna libasun lakum أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الله يعتني كم تاني كم كسن تكونها أنت الكم كل كم أي تخونونها وتظلمونها كنها أنت الكم كنا زالنت الكم بالمجامعة بعد العشاء تاني رين جماعي لما تابا يسر للإشاء كما كنا يؤذن. الإمام البراء ابن عازب يكي شوية عند الله تبارك وتعالى يتوقع عظم موت رمضان مداني سنكسا كيباتا وكسانتا ما تنسو حوات رمضان الفاتحة عند رمضان ذاكا ما توباب على ذاكا ماتا تسيحا انتا كنسو تكي زالنتا كنسو تسكي ذاكي وكسانتا ما تن أبوية للجن ina fatan kuna
fahimta
da ko da dare ma haramun da kuke ci cikin wannan Ramadan ko da kuwa wato fiske ha inda kake zuwa din da dandanan fiske kusantan su mata to shine Allah ke cewa alima Allahu annakum tasamina anfusakum Allah ya san cewa kuna a inda kake amma ba ta ba alaikum ai tajawaza ankum Allah ya yafe muku wa afa ankum kuma ya muku rangon sannan kuma ma'a an kun dubi mu kuma ya shafe muku dubban ku da rai babu kukan da kuka aika fal ana to yanzu bashi ruhunna ku yi saji da matan ku kana bashi ruhunna kana nufin ayi al ana jami'u hunna halal ya halatta yanzu ku saji da matan ku an sauke sabuwar wato hukunci kenan an ambaci kalmar mujama'a mubashara ne ana nufin mujama'a saboda mace da namiji suna haduwa da junansu akwai at-talaqu haduwa da junan shi za aka ce mubashara amma ana nufin mujama'a wa mutawu ma kashaba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ai fadlu ma qada Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya riga ya hukunta muku menene abin da Allah ya hukunta muku ko me abin da Allah ya rubuta muku abin da Allah ya rubuta muku a bangon farko to ne na sinema ko suka ce sinema yaya ana kusan duniyar a samu da mutum Allah ya bashi da na gari wannan shi ne fassarar da yawa daga cikin malaman tafsiri wanda goma ka taba Allahu lakum ku kusanci matan ku don ku samu yaya ku nemi da wala Imam Mujahid yake cewa wanda goma ka taba Allahu lakum ya nan ibjabul walada in lam tarid hadhihi fa hadhihi kunemi da ga iyalan ku wannan matar ba ta yi ba to wannan sai ta yi ba in wannan ba ta mai ba wacce ta samu wasu kuma suka ce ibtagu ma kataba Allahu lakum ana nufin ay ibtagu ar-rukhsata allati kataba Allahu lakum bi ibahati al-akli wash-shurbi wal-jima' kunemi halalar ubangiji da ya rubuta muku ruhu rahusa da ya baku ta hanyar an halatta muku ku ci da daddare an halatta muku ku sha da daddare an halatta muku ku kusanci matan ku da daddare wanda da duka wannan haramun da ka wannan falala da Allah ya baku ku nemi ta ku aikata abin da aka ce da ba a so ku yi shi ne idan ku ba ta kaba Allah ya ku fa maktub ne bil lawhi al mahfuz wasu daga cikin malaman Allah musu rahama daga cikin su akwai Mu'adh bin Jabal yace wa butagu ma kataba Allahu lakum abinda ake nufi ibtagu laylatul qadr an gane butagu ma kataba Allahu lakum kullu mudharrin laylatul qadr shine fassara da wa kullu washrab ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad in fassara ce ta baki da baki sai a ce to ku ci ku sha sai bakin zare ya bayyana daga farin zare ba na kun gane bambanci tsakanin bakin zare da farin zare an ce da ana nufin al-khayt al-abyad da al-khayt al-aswad ana nufin wato hasken alfilin da duhun dare to me yasa aka ce akai amfani da kalmar al-khayt akai istimalin kalmar al-khayt suka ce galiban idan ne farkon fara bayyana ko da ɗaya daga cikin su yana bayyana da kamar sa yana tawwa ne a hankali biri ne yake tawwa kal khayt kamar da to shi sa aka ce al khayt al abyad wal khayt al aswad an gane ku wannan kalmar ibtagu wa kullu ta ta bayyana da kuma khayt al abyad min al khayt al aswad ta sauka ne akan wani mutum mutumin Madina da ake ce shi Abu Sirma ibn Qais ibn Sirma Abu Sirma bin Sa'd ibn Qais ibn Sirma bin Sa'd musulunci ke abokai ibn sirma haka musulunci ke akwai sabanin ma'ana wannan bawan Allah ya kasance yayi ne yana aiki a gonarsa yana azumi yayin da yamma ta yi sai ya dawo gida kamar yadda riwaya ta zo cikin sahih bukhari kitabus siyam ya dawo gida a wata riwayar aka ce ya dawo da dabino a wata riwayar kuma aka ce sai ya dawo ba komai dab da lokacin shan ruwa ke lokacin shan ruwa yana yin tsinke da iyalinsa a bashi abin da zai ci riwayar bukhari din ta nuna cewa sai matar ta ce babu komai da duk amma ba su da hadin annabi ya yi azumi ya gama sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya tambaya abin da zai dan koma a bakin aka ce ba sai matar sai ta ce da shi yayi hakuri ya jira bari ta shiga gidan makota ta bi ta abin da zai sa a baka dan ya bude bakin shi sai ki tafi ka ma ya tafi saboda ya haji ya yi aikin dare an wa kafin ta dawo sai ki shingide kawai bacci ya dauke shi ta ɗauko abincin ta dawo sai ta zo ta tarar da bawan Allah yana bacci a wacce shari'ar kuma mun karanta da kusacin da ya wuce duk wanda ya kuskure ya yi bacci to zancen sa ya riga ya ƙare ko da bai buɗe baki ba shikenan ya jona azumi kenan directly to wannan bawan Allah bai kamata a ce ya yi baccin ba saboda bacci kamar alama ne na cewa ka jona azumi shikenan zaka tana zuwa sai ta ce da shi kai kai hasara kai hasara ba wai kai hasarar duniya ko lahira ba a kai hasarar abincin da na kawo maka ta bashi a wata riwayar wannan riwayar Imam Bukhari ya kawo nan cikin tafsirin sa yace sai ta tashe shi da ta tashe shi yace a shi bai saba wa Allah ba tunda Allah ya musu doka duk wanda ya bacci bayan lokacin shan ruwa ya yi mutum ya bacci to shi kenan ba zai sake cin abinci ba ya ce shi kan ba zai saba wa Allah ba kawai sai ya tsaya bacci ba a yi buɗe baki ba kuma aka jona azumin gaba shi kenan ya wayi gari yana azumi din rana tana tsagawa ta shige ma na sai mutumin nan sai ya ligirta sai fadi yana nema ya mutu saboda wahala yunwa ba abinci babu abin sha manzon Allah ya gaishe ce wani mali ra'aituka falihan yayin na ganka a ligirce a wahalce haka na faduwa sakit baka da wata harka gaba daya sai ce ai manzon Allah kaji abin da ya faru na dawo ne ina so in ci abinci babu a gidana iyali ki tafi neman abincin nan kafin ku dawo bacci ya zo ya dauke ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa dangane da abin da ya samu wannan bawan Allah amma ya zai ya tausa shine Allah ya saukar da wannan ayar wa kulu wa sharabu ku ita ci ku ita sha hatta ne kai hatta in ar ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayr min al-fajr ku ita ci ku ita sha da aka ce ku ci ku kaga ajma'i ma ya arata ke ba ma ku bane ba har sai al-fajr ya bayyana gare ku daga dukkan gare hakkan alfajir ya bayyana gare ku daga duhu da dare to shine Allah ka ga ta dalilin wannan bawan Allah wahalar da ya sha shi Allah ya madaukin sarki ya tausaya mana ya ga mana da kuma da ba dan haka ba sai Ramadan da ku ka ga sai mu ce ya muku wani mutum ai ya ce maka mana gwanda ma da bacci ya dauke shi ne insha Allah ko ba ku bari ma an gane ku yauwa to anan gurin wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad iyana ne fa ayat an gane ku iyana ayat ta tsaya amma min al-fajr ba saukar da ita ba a farkon saukarwa sai aka samu wasu mutane su ce wa ayar mummunan fahimta suka ce duk Allah ya ce ai ce ai ta har sai an gane bambanci tsakanin zare baki da farin zare, inda alkhaitu ba zare bane, ba fasara ita baki da baki da larabci, ai alkhaitu ana nuna zare ba a kai shi ka samu zarurrukan su, wannan ya samu bakin zare da farin zare, wani ya sa shi a filarsa, wani kuma ya tsaye a kafa, da haka kawai idan dare ya yi tunda an samu garabasa sai su yi ta cin abinci su yi ta harkokin su, sai mutum ya tashi ya duba ya duba duhu ya hana ya gane ya ta ci ya ta ci ya ta ci sai gari ya waye tsarkon alfijirin ma ya fito ma har ya bayyana na farin alfijir ya fito na ya zai bambai tsakanin farin zare da bakin zare ba dole sai hasken rana ya fito ko ba zuba ne labari ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa gashi abinda suke aikatawa shine Allah madaukin sarki ya saukar da minal fajr, ai ana nufin la al-fajr al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad, ma'ana a samu wato ya bayyana gare ku ta dalilin hasken al-fajr, ana nufin al-fajr ne zai bayyana gare ku daga duhun dare, al-khayt al-abyad al-fajr wal-khayt al-aswad zulmul layl ko zalamul layl, dare ne da ainihin hasken alfajir shi ne ake to wannan min alfajir din wato ta saukani kenan daga bayan kenan, kamar yadda Ali ibn Hashim ya ruwaito Allah na sarama to anan gurin sai Allah kuma ya ce summa atimmu siyama ila layl, sannan kuma ku cika azumin ku zuwa dare, ku cika azumin ku zuwa dare, ku kula da fassara, fasa'imu ya harumu alaihi a ta'ama wa sharaba bi tulu'i fajr sadiq wa yamtaddu ila ghurubi shamsi fa idha gharabat shamsu hasala al-futr, ya azumi haramun ne gare shi ya ci ya sha tun daga fitowa alfijir na gaskiya, dan alfijir din kala biyu ne, akwai alfijir din ƙarya wanda shi yake fara fitowa, akwai kuma na gaskiya wanda shi ne yake fitowa na ƙarshe, to a nan gurin yaya za ka bambance tsakanin alfijir na ƙarya da na gaskiya, shi na ƙaryan yakan fara fitowa in ka duba shi za ka ga haskensa bai kai na alfijir din gaskiya ba, yadda ka san kamar ɗan hasko wani turci ne ko candle ne haka yakan ɗan fito, mutanen ƙauye da suke dubawa munan benaye da gidaje sun hana ba a iya gani, amma wanda yake ƙauye zai iya ganewa, to shi na gaskiyar za a ga ya haske ne za a ga ta ƙasa in ka duba sasanni ta wannan ta gabar duka ɓangaren angar sunan za a ga gabar kamar wato wani haske ne yake, to wannan shi ne hasken wato alfijir kenan, yana fitowa kuma rana ta ciki biyu bayan shi, ka san alfijir shi ke fara haska sannan rana lokacin ba ta fito ba, ai zaga gari ya waye amma rana ba ta fito ba, wannan hasken ba hasken rana ba ne ba, ko gani ba ba ne, rana daga baya ne take fitowa, ita kuma idan ta fito tana fitowa gamu ana ganin ta, sannan kuma idan ta dan jima kadan tana haduwa da zafi zafi, amma shi hasken alfijir da sanyi sanyi yake zuwa, to wannan haske na alfijir na gaskiya shine da fitowar sa cin abinci yake haramta kuma yake halalta yin sallah, yana haramta cin abinci ga mai azumi, yana kuma halalta yin sallah ga mai son yin sallar asubuhi, wancan kuma na farkon wanda ba shine alfajrul sadiq ba, wato ina nufin alfajrul kadhib, shi fitowansa tattakin abinci kuma yana haramta yin sallah, ma'ana da wanda yake son yin asubahi baya yin sallah asubahi saboda fitowar alfijir na ƙarya, ina fata ana fahimta, to Allah ya halatta mana mu ci mu sha har zuwa kuma yace mana summa atimmu siyama ila al-layl, tunda ya ce min alfajir kenan ana fara daukan azumi ne daga wannan lokacin na fito, ya halatta mutum ya ta sahur ya ta sahur har zuwa lokacin da alfajir zai fito, a lokacin sahur annabi ya yi bayani kuma sabai sun ruwaito tsakanin sahur din annabi sallallahu alaihi wasallama
da tada sallar asubahi ko da kiran sallah baya wuce minti 15 zuwa 20
gurgurdan karanta aya ta alqur'an
ba wai aya da ko wace tsawo ba ba kuma aya da ko wace garanta ba cikin aya guda 50
aya 50 kuwa makaranta alqur'ani suna bada labari cewa za a iya karanta ta minti 15 zuwa minti 20 kenan al wato sahur na sunna sosai wanda ya dace da namar don Allah shine kana gama sahur din nan tsakanin kiran sallah na as-salatu ko fitowar al-fajr to bi wuce minti 20 ba amma mutum ya tashi karfe 1 na dare ya cika da kansa ya kwanta ko ya yi sahur a ba sahur din ba ka dai ci tuwo kawai ko ka sha abin da zaka sha a wani wani da ba da yake sai ya gama hira sha biyu sai ki haɗa min shayi ya hada masa ya lafa mun su biji shikenan sai ya kwanta a gaba cikin sai ya kumbura ya tusa da daddare ai cikin sai ya kumbura ma inda yana cin abinci ya kwanta to wannan ba shine sahur ba sahur fa an jiro shi ne daga kalmar as-sahar ari hum yastaghfiru menene al-asar lokacin da yake jaddi fitowa wannan lokacin da ake so bayan Allah ta shi ta istighfari karatun qur'ani ai tuba lokacin da yake kowanne lokaci da dan bacci to mu'minai bayan Allah wannan lokacin kuma ake ganin su a kafe a tsaye an yi bacci kan karfe 11 karfe 10 ma an kwanta 11 12 duk an yi bacci karfe 1 2 duk ana ta bacci zuwa 3 din nan 3 tana yi to insha Allah za ka mutu ya bar ka 3 da rabi to kuma tsaron nan ne ma zai kai karfe 4 ibada ma bai fita minti 40 za ka ba ko minti 30 da ba a bin da yake kada yayi kana amma uku yan kuwa to sai ka tashi ka fafatawa maza ji kenan fata kan dare masu sakuwa da dare an gane ku yan kuwa to wannan lokacin shine lokacin sahur wanda yake so ya dace da sunna to amma Allah yake kuma ma kin musyama ila layl an go ku ce ka azumin ku zuwa dare wasu sun yi wadaya mu mun fahimta kamar da wasu daga cikin yan bid'a wai kin ma kin musyama ila layl su ba ta shan ruwa wai daga rana ta fadi sai dai ne yayi har taurari sun fito su ta me da ni Allah ce kun ma ajin musyama idan layyin Allah ce ku cika azumin ku zuwa dare da ka su a gurin in shi'a duk wanda yake shan ruwa daga faduwar rana ya karya azumin sa duk inda in shi'a suke in dai in shi'a ta hakika ce shi'ar to za ga ba ta shan ruwa a wannan lokaci kuma ka lura duk wani ne aqida sosai bai shan ruwa a wannan lokaci yana shan ruwa ne sai wajen nishaɗi ya ga dare yayi to abun wato a tausayi a nan gurin shine ba san ma kenan yake dare yake shiga ba wannan kuma aikin manzon Allah ya tabbatar aikin sahabbai sun tabbatar ya dan ali sunna kenan ya dan bin sunna yanzu kaga wannan ayar ba Allah ne ba da sun ma cin musyama ila lillahi ba ba kai mutum zai zo ne ya fassara ta da wato ainihin larabcin sa da yaje yobe yake cikin cokali ba sai kace to ai abinci ko mana aikin manzon Allah yaushe yake shan ruwa shine manzon Allah yake cewa idza aqbala al-layl min hauna wa adbara an-nahar min hauna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im yake cewa idan dare ya fuskanto daga nan rana ta juya tai haka ma'ana dare ya fuskanto rana kuma ta tafi gharabat ash-shams in dai rana ta fadi wato saboda balaga ta magana manzon Allah sai ke faqad aftara as-sa'im aini azumi ma cincin ya riga shan ruwa da ka sha ruwa da kanka sha ruwa a gurin Allah an sha ruwa ya riga ya kare azumin ka a kare yake ina fata ana fahimta ba ta ce wannan dukkan da zaka yi yana bata maka lokaci ne ko kun fahimci wannan da kyau ko riwaya ta Bukhari ne a cikin kitabus siyam to wannan dare yana shiga ne tun daga magriba tana yi dare ya shiga ina fata ana fahimta mu addini babu da wani abu a ce wai akwai yini akwai kuma wani abu kafin yini sannan kuma sai dare a daga yini sai dare menene alamar yini samuwar rana ka duba babu rana dare ya shigo ya yi sallama ya taho ko ba ka bane dan rana dare wato rana tana bin dare yana bin rana suna bin juna ne inna rabbakum allahu alladhi khalaqa al-ardha yati tatayyamu thumma tawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yughshi al-layla an-nahara kujiba yughshi al-layla an-nahara
dare shi yake lullube rana, rana in ta tafi dare ya lullube ta kenan, lullube kan da yayin shi yasa ba ka ganin ta, yace ya lullubu a tsiba, kuma yana neman shi da gaggawa, daren yana neman rana da gaggawa, rana ma tana neman ta cimma dare da gaggawa. Daga shi rana tana faduwa, azumi ya riga ya tsaya, azumin Allah ne wanda Allah ya wannan ƙarin da zaka yi overtime ne da Allah zai baka lada kuma sunan wannan ƙarin aikin banza kuma sunan sa gida ko ba ka bane da ji ko ni shiru ne Allah ya bada din da ba a nemi ba manzo Allah da yabo da yake kuma ai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to wannan kenan amma ma azuma cin siyama ila lail ko sai ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ko kada ku taba matan ku ko kada ku sadu da matan ku wa antum kuna fil masajid alhal kuna zaman itikafi a cikin masallaci shi ne itikafi idan ana yin sa to hukuncin fa yana komawa irin na dadin nan da zarar ka shiga itikafi to da daddare ma matar ka kuma haramun duk mai itikafi azumin sa a itikafin sa ya hana shi ya kusanci matarsa da daddare itikafin sa ya hana shi ya kusanci matarsa da daddare duk wanda yake itikafi sai ya tsallaka ya je kusanci matarsa da daddare saboda ya kusa da masallaci to ya kare itikafi ya kare itikafi saboda Allah ke wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid dan Aisha Allah ta kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kutubul ashr al awaqid min ramadan yana yin itikafin goma karshe na Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala azwa lokacin da Allah bai kira sa kuma aka gaba azwa da umin ba'd amma bayan manzo Allah kuma ya sai ka yi itikafi da hadisi Imam Bukhari wannan yana nuna mana cewa itikafi ko lalle za a yi itikafi kamar da Qur'ani ya faɗa kuma itikafi da Allah ya yi shi ban ba a farmaki ba kada wani ya zo ya shiga dakin shi ya haka yin itikafi dan Allah yake Allah yake wa antum aqifuna fil masajid yajuzu fi jami' al masajid kuma ya halatta cikin dukkan masallatai da baki daya musamman masallatan da ake yin sallar juma'a an ce ayi itikafi a masallacin juma'a ne saboda itikafi zamani a masallacin da ba a so kafta idan ka je kana yi a masallacin da ba na juma'a ba idan juma'a ta yi kafa to za ka ga zai sa dole ki ka fita daga wannan karamin masallacin ka ta gobe to idan ana yin tabi kuma ba a so a fita ana yawo sai za ka ce ayi a masallacin na juma'a to amma da a ce mutum zai yi itikafin sa na kwana uku ne ko hudu babu juma'a cewa ya halatta yi a masallacin unguwar ku ya halatta sai da sunan wannan masallacin shi ma masallaci ko ba ka bane ba in dai za ka yi itikafi bai ratsa da juma'a ba in dai bai ratsa da juma'a ba to ya halatta ka yi shi a masallacin unguwar ku itikafi na kwana daya ana yin na kwana biyu ana yin na kwana uku ana yin na hudu ana yin na kwana tara ko goma kamar yadda aka saba a nan ko an ce ma'aji ko na fil masali wannan aya din ta sauka ne akan wasu daga cikin sahabban kuma wani su kasance suna yin tashi a masallaci amma idan mutum bukata ta kama shi ta iyali kawai sai ya tashi ya mutum yi kusanci iyali su kawai sai ya dawo su za a inda farko haka su ce mutum yana yin tashi idan bukata ta kama shi ya kusanci iyali ya dawo shi aka hana su aka ce ba a yi da rana kamar saboda akwai abu to da dandana ma kuma ba a yi saboda akwai itikafi su yi haƙuri sai to amma abin da ya shafi wani abin da ba jima'i ba kamar tumbantar mace ko taba ta ko na maka mace wani ko wani makaruhi ne makaruhi ne mai itikafi da zai wa iyali da haka amma baya ba ta yi itikafi a gurin da yawa yawa da wasu ba da kai abin da nake nufi shi ne kamar yanzu mutum yana itikafi sai ya koma gida ko zo ya taɓa iyalinsa ko ya tambaye ta ko ya mata wani abu na sha'awa yawa yawan malamai sun ce in itikafin yana nan bai baci ba kuma daga cikin rayukan malamai akwai Imam Shafi'i shi ma ya bada fatawa akan wannan ba yake baya bada aikin hajji ma in mutum ya yi wa kan mace baya bada aikin hajji har ba kuma ta ce yana ba da itikafi duk wanda ya yi kusanci matarsa a lokacin da ya taɓa matarsa da sha'awa ko sun bace ta lokacin itikafi
sai ki dace ta yana da cewa shi ne ra'ayin mu ba ne
mali taba mace da sha'awa da yake dace yana lalata ikkitaka wasu malamai suka ce a dan ya taba mace ikkitaka da ba shi sai in ya fitar da wani abu ina fata na fita kamar dai ma kamar dai azumi wannan ce menene dalilin suka ce a taba mace baya lalata azumi suka ce ga manzo Allah ne ya faɗa da na Aisha ma ta faɗa cewa annabi yake yin ikkitaka ya miƙo min kansa ina masallaci ne ko mun gara maka wanke maka gado shafa maka mai kaza ya yi ta kai mace tana taba shi mujarrabin taba mace baya kariya ne cikin ta bisa ga rance mai inganci Allah ke cin hududullah lalle wadannan sune iyakokin Allah hudud jami'ina wato alhadd wadannan hukunci hukunci da aka karanta muku kada ai kaza ai kaza kada ai kaza ai kaza wannan sune iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala me ma'ana hududullah ai ma'ana na Allah an ha awwal da Allah ya ana kenan wasu wacce ce hududullah ana nufin ai shurudullah wasu kuma suka ce tilka hududullah ai tilka fara'idullah wannan sune farillolin abubuwa na ubangiji da Allah tabaraka ta'ala ya iyakance asalin kalmar alhajju a larabci tana nufin alhajju almanzu ma'ana tsare abu iyaka an ce abu ne yanzu masallaci ne yana da iyaka kaza kaga ai iyakan harabar masallacin sai ta ake ce da mai gadin kofa albawwab shi alhaddadu a larabci البواب الحداد ليس لانه يمنع الناس من الدخول في ذاك البيت يلا انا متاني شيغا cikin gida sai da izini tilka hududullah wadannan sune iyakokin Allah fala taqrabuha kada ku kusance su ku saba wa Allah kadalika kamar haka ne bayyana Allah ayat Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane da Allah ya tsakon dan ku samu takawa da tsoron Allah fa yanju min kubuta daga azaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace uhilla lakum laylatul siyam ar-rafatu ila nisaikum to kalma ar-rafatu anan gurin alarati wato an yi kinaya ne da ita akan jima ar-rafatu tani al-jima in kaga ar-rafatu ana nufin al-jima Abdullahi dan Abbas yake cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun Allah lalle wato mai kujin kunya ne kuma mai karamci ne sai inda inda wato kalmar jima'i a cikin alqur'ani to yawa yawa ko yakan yi kinaya sai yake al-mubashara ko yake al-mulamata ko kuma yake al-ifdam dukulu ko kuma al-rafatu wato saboda jin kunyar ubangiji da kuma wato karamcin sa baya fitowa ya faɗi kalmar tsarara sai yake kinaya wannan duk kalmomin ana kinaya ne na jima'i uhilla lakum laylatul siyam ar-rafadu ila nisaikum ai ana nufin wato aljima to amma sai Allah ke yin kinaya wannan ana nuna mana cewa wato muhimmancin yin kinaya kuma a kan abubuwa da yawa musamman idan ba ka yi jin kunya ina fata na kanta to wannan ke sai kuma Allah ce min
wala ta'kulu amwalakum بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
نعم
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الله ya zama wancan magana kuma ya shiga wannan sako da zai bayar wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rinka cin dukiyar ku a tsakanin ku bil batil ta hanyar barna ta hanyar zalunci wa tudlu biha ila al hukam kuma ku rinka daukan dukiyoyin junanku dukiyar da ba ta taba ka dauke ta ka mika abin zuwa ga masu shari'a ko masu hukunci don su yi muku hukunci ka dauki dukiyar wani da za su dulo bi hadin hukam kuma ku dauka ku kai zuwa gurin masu hukunci su muku hukunci don a kwaci dukiyar da ba ta taba a ba wa wani
wanda ya sani kawai ta wanda ya sani
an gane biha ila hukam, mana kaman irin a dauki hukunci na cin dukiyar wani da aka yi aje akai gurin al-hukamu al-qalai da masu hukunci akai musu dan su warware wanda kai wannan abu ba dukiyar sa bane. Allah ce kada ku wannan li ta'kulu fariqan min amwalin nas, kun yi wannan ne kun kai zuwa gurin al-qalai ne masu hukunci su muku hukunci dan ku ci dukiyar wani bangare daga cikin mutane bin zulmi da zalunci ko kuma da ƙarya bil yamin al-kadhiba, ta yanda za ku je gaban al-qalai ku tarar kuwa ta ƙarya kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa, dan mutum ya karɓi dukiyar wani, wa antum ta'lamuna al-halim, kun san cewa ku maƙaryata ne. Kaga wannan ya dace da abin da yau mutane suke, sai mutum ya cuci dan uwansa gurin alƙali ya kai ƙara, kuma a ce a zo a ba da shaida a nan kotun akwai masu ba da shaida ta ƙarya, akwai masu ba da shaida ta ƙarya, alal shaida kake so ne, eh to nawa za ka bayar? A tono nan ba mu 20-20 ko wani sai ya tambaye ka test din yaya na miliyoyi ne, in test din miliyoyi ne shi ma zai yankan maka kuɗi. Wallahi al-azim, a kotunan mu yanzu akwai irin waɗannan mutane. Ga shari'a fa da ake ba da littafin Allah ba, wannan wato zalincin kaɗai wannan bai isa ba, sannan kuma a zo a ɗauko wasu masu shaidar ƙarya, mutum ya zo bai ji ba bai ga shaida sai zo gaban alƙali, kuma su alƙalan sun san su ya yi magana sai ake to to malam ba kana suna bin su ne ka san kalin ba wuce duk abin da ko yake ne ba za ka hana su neman to ne yazo ya zauna ya ce wallahi tallahi billahi alillahi illa huwa dukkan tawali ne wa tawali, kuma akan ƙarya sai da kawai anan nan baki ko ta tsare shi, wani kuma zuwa zai yi a waje ne za a ji alamun ce to za mu ba shaida za ka biya shaidar kuɗi kenan, za ka biya ni in za ka biya ni zan ba, in ba za ka biya ni ko ba zan ba, haka duk wannan kasanta ne. Shi ne Allah ke li ta'kulu fariqan min amwalin nas, kun ka cin dukiyar mutane bil ithm, kalmar ithm ana nufin bil zulm, ku ci dukiyar ɗan uwanku da zalunci, wa antum ta'lamuna kuna sani. Kaga wannan hadari ne kwarai da gaske. Wannan aya din tana magana ne akan haramcin wato cin dukiya, kada wani ya ci dukiyar wani ba tare da haki ba. Kun babukum mala ba'dun bil ba'd, kada sashen ku ya rinka cin dukiyar sashi ta hanyar barna, min ghairi wajhi alladhi abahahu Allah, ba wai ta hanyar da Allah ya halatta ba. Cin dukiya da barna kuma kala-kala ne, akwai hanyar kwace ko wasu na cin dukiyar yan uwansu hanyar kwace da ƙarfin tuwo za a zo a kwace maka dukiyarka bana yi kenan da yan fashi, ko kuma yan kwastam masu tsare mutane suna karbe musu hakkinsu da motocinsu da kayansu da kadararsu, su barayi ne amma masu uniform, saboda za su zo su tsare ka ku yi da su cewa sai ka ba su wannan kuɗi, sai an tara motoci kamar shigo da mota guda 50 su ce ka dole sai an ba su guda 3 a ciki, haka suke yi. Wannan za a ba su ina za a kai su, zuwa za a cinye su, sai ga mutum ya fitar da mota da ga dama saboda shi babban kwastama yau ya hawa ce yau hawa nan, wallahi akwai kutan bai yan kasuwa ne, wannan karatun ku duk karɓe shi gurin yan kasuwa masu kutan motoci, za su biya muku a garin nan an sha ƙara mutum da motar sa a kwace masa, kuma an kwace ta wallahi ta kwace, yanzu wannan ba a kudu amwani nasu ne bil batil ba, an yadda a je wasu ila ya karye doka ya shigo da ita, kuma amma ma ke fa za ka shigo din sai an yi hanya da yare kala kala da ake faɗa, akwai gyaran hanya da ake cewa saboda harkar tsiya ce ba na ma a faɗe ta ƙarara ba, sai a ce gyaran hanya, wani ya yana wani bayani yana cewa gyaran hanya, ni wallahi na ɗauka wata hanya ce ta faffashe ban gane ba, ni ce mana ba za a ke nufi ba gyara zuwa ake a same su a ba su kuɗi a ce mota kaza ba mai suna kaza da kaza da kaza, mota kaza mai suna kaza da kaza kaza a biya su kuɗi su soke sun kanana su dauka su kai wa kogogin su kai wa manyan su da shi suke rayuwa su ci abinci su yi motoci masu tsada su su auri ma kasi abin da shi da wani suke rayuwa da haram da haram mutum Allah Allah yake a kai shi wurin da zai je ya tsaya ya rika karbe mutane shinkafa yanzu da sannan an ga dama billahi lazim sai an kwace ta a nan garin ba wani guri ba akwai shekarar da aka yi bikin kona kaya bayan Allah an kona kayan naira miliyan 200 na abu a nan garin aka yi wani abu biki aka yi a gani cewa an kona kayan naira miliyan wannan ba farin da dukiya ba ne alal aqalla dauka mana a raba wasu ma a dauka din a raba wasu ma zalunci ne amma dama dama a kai an sama sauka an kone to kuma wannan wanda suka kone kenan wanda suka kone wanda suka karbe kuma ba su kona ba ya ninka wannan sama da dubu wannan ba akula amali na sani ne ba ba wannan magana fa da na faɗa fa ba ni ne na faɗa ba ga tunan a cikin tafsiri a rubuce suka ce bil ghasbi wan nahr akwai cin dukiyar mutane ta ana yawan mutane kwace ku yanzu kasan nan gwamnatin ku ba ta da arziki ko in akwai arzikin farayi sun tsebe arzikin da za ku iya tsela motoci sababbi a wadatar da mutane yanzu sabuwar mota sayan ta sai wani da amma da shekarun baya ɗaya mu da kakanni muna gani a idan mu kai sai ga mutum ya sai sabuwar mota sabuwar Allah ne da amma yanzu ba kai sai sabuwar mota ba sai multi millionaire yake sai sabuwar mota kera motocin a kasar ba a yi to ga wasu kasashe can kuma ana gwajjan motocin wanda tun da nan gurin abubuwa sun lalace babu kudin da za a sai sabuwar mota to kuma da mutane dawa wannan sai su yi motoci da za su rufa a kan tasiri talauci ya ragu farashin a transportation ya yi kasa kuma kuma man fetur din da kuke shigo da shi na kasar a samu customer kai ta sayan mai ba ne ba sai a ce ba za a shigo da motocin ba me yasa ta gana saboda su suna da nasu motocin da suke hawa da ni ne da kai talaka ba mu da kudin da zamu ke sabuwar mota an ba mu da shi ke makura idan kuwa ma za a shigo to akwai kwastam duty da za ka yi kudi tsumuru da za a zo a dauka abun ma dama yana shiga ma a jihun gwamnatin ne ma da dama dama wani kasa ne sai a banza zai zauna shi ne controller zai rinka cin da kudin kawai ita kanta gwamnatin sai ne da zo ce ta sai ta da na sani kawai ya cinye ya ce daga wannan zalunci ne wannan tsarin yana buƙatar gyara muna magana ne akan wani saboda ba tsari na Allah ba yawwa babu wani abin da ya hana a shari'a a shigo da wani abu daga waje don a taimaka maka babu abin da ya hana shin ka bani kike gani kuna sayan ta buhu naira 7,000 8,000 9,000 10,000 wallahi da Allah zai ba ku shugabanni masu tsoron Allah su bude bodoji din nan a rinka shigo da shinkafan nan wallahi sai ka zo ka ce buhun shinkafa naira 10,000 ma dubu ɗaya wallahi na fiye da amma ba za su bude ba ba za su bude saboda su ba su da matsalar shinkafa da ni ne da kai muke tunanin shinkafa ba ni ne da kai muke tunanin buhun shinkafa mai tsada ku ba su wannan matsalar mutum zai gama ya dawo shi ma ya ci gaba da tantana kudare a cikin talakawan ku ba to ana cin dukiyar mutane bin nahbi da kwake kuma wani lokacin kuma kamar misalin caca akwai cin dukiya da ake da caca ko ana yin cacar miliyoyi a kasar nan akwai cacar da ake yin ta kan doki ko akwai yan bolo ko akwai yan wane ne akwai yan wane ne kala 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 wasa ana cin kudin mutane da wasa sunan sa wannan haramun a shari'a tunda Allah bai yarda da shi ba ana cin kudin mutane ta hanyar karta ana cin kudin mutane ta hanyar liro ana cin kudin mutane ta hanyar kaza duk wannan bai kamata ba kai ana cin kudin mutane ta hanyar tsuntsuka nari an san tsuntsuka nari ko tsuntsuka mai irin bugu din da ma'ana wanda zai zo yana kara na kar yana akwai abin da zai suke haka kowa ya san wato wanda suke da alaka da tsuntsayen sun san kwarewa da rashin kwarewa to sai ka zo ka ajiye tsuntsunka a cikin cajin sa wannan ma ka ajiye sai a musu wani abu sai su fara bugawa to shi ma ana yin tatar da idan na wannan ya fi to sai ya cin da kudin ka in kuma na ka ya fi ya cin da kudin ka kaga wannan duk ya cin duk jahiliya ne ta hanyar makada da mawaka ko ba gaba ne mutum ya zo ya kida ya watsa a bashi tanyar watsa ta ga wannan duk haramun ne Allah duk ya hana wannan akwai kuma wanda za su zo su ci kudin tanyar rashuwa da haƙinsu an tare da rashuwa rashuwa mutum ne zai zo yana da wata dama sai ya ce bare ba da ma'aikata aiki ba ko me zai ba su kaza wasu an ba da kaza yanzu promotion na ma'aikatan gwamnati promotion akwai ma'aikatan da wallahi ba za a ma promotion ba sai ka je ka biya in kana so promotion din ka ya samu ka rika kai a kai to dole sai ka kulla alaka da manya sun dan sanka kuma kana zuwa kana isani akwai inda ma za ka je sai ka je ka ga wani ka dan bashi wani abu ya dan sa hannu a bayan lai a dan kara ma ci gaba saboda a dan kara ma albashin kai karo promotion wanda hakkinka ne na dole wannan karatun shi kuma za ku same shi ne a gurin ma'aikata gwamnati za su ba ku labari ko ba a matsalarci ba ana yi cuta zalunci albashi mutum zai zo yana biyan mutane biyan albashi shi ake biyan albashi da sai ya tawattar yau mutane ita cilin kuɗi da yawa da yawa daga cikin ma'aikata ba san level ɗinsu ba ba su in sun sani ba wasu ba san exact wato figures na fara na salary ɗinsu ba amma a kawun tanka da mai bada kuɗinka ya san kuɗinka kai zai rike wata mota ne kullum sai ya tare ma kuɗi sun ba ta dai sai mota zawo da kuɗinka zai zo ya gina gida da kuɗinka zai tara aure da kuɗinka zai mai tsoron ana yi da yawa amma alhamdulillah yanzu akwai akauntoci masu tsoron Allah naira ɗaya ba ta ci canjin ka naira 3 4 5 zai ga ma wani akwai tsoron kuɗinka naira kaza yaya zaka nemo canji baka sai ya ce a na bar ma to wannan kaga ya ci halal amma da bayanin ma bai zai ma ba bayanin ma bai zai maka ba kuma galiban duk inda ake bada albashi to ana samu irin waɗannan abubuwa sai abinda Allah ya kare kuma ga bauta ta ƙarya bauta ta ƙarya a zuwa sai ya bauta ma'aikatan wannan ma'aikatan mutum 100 da mutum ne sai a zo a bauta mutum 200 waɗannan 50 duk sunan boge babu wannan mutanen babu su wasu ne kawai suke karɓa ko ga mutum da yana karɓar albashin mutum 5 ko ga mutum da yana karɓar albashin mutum 20 in babba ne shi ai shi za a yanzu yawanci ma'aikatan za ga an fito da tsarin biyan kuɗi ta hanyar banki kuma ana yawan yin screening ɗin nan ko kuma a zo table payment da ake yi kowa ya zo ilu da mudu sanin annabin tsohuwa ka zo ke presenting kanka a baka salarinka a ganka da ido kai wata ma'aikatar idan an zo an kawo sai ga mutum 150 sun zo sun karɓi albashin sauran kuma za a yi sati ana jira su wanzo ba sai ina su ta ai wallahi ba ina ji wata kila ko sun tafi a kusa da sauran kuma gariya ne babu duk ana yi a kasar nan duk ana yi shi za wato satar da ake a kasar nan ba tana wanda ne kadai ne masu sata ba kananan ma'aikata ma suna yi yanzu mutum certificate zai je a kan accounting ko diploma zai je a kan accounting za a kai shi ma'aikata ko local government ko na ku sai zama babban ɓarawo sai ce a matsayin local government ya rinka hada baki da shi dama shi ya dauke shi ake ciki kai yi ga abin da za ku an zo ana rikici a wata ma'aikata su masu yin motar sun yi wata mota ta ƙarya shi ma kuma shugaban ma'aikatar kuma za ku ta kwatan shi ma ya yi wata mota ta ƙarya ya aiko ta bayan wando sai aka zo aka biya ta fada ya gane ta ba daidai ba kuma shi ma din ya yi wata banza yau ya ta fada a ce yanzu haka ake mana wallahi ba namu yanzu da wannan zalunci ba kaza 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 wani daga cikin shi yalla bai wannan din ake ce ai ma da ita wannan bota ta mu din ai kanwar wacce ta kan eh ya da kanwa ce ma da duka bota ce ƙarya ne ma da haka mutane suke rayuwa ma da bacce waɗanda kuma wato kicimas ne manya-manya ne su kuma masu zama a kan tebur su rubuta kwangila ta ƙarya an yi kwangila a kan naira miliyan 5 sai a rubuta an yi ta ne a kan miliyan 35 gwamnati akwai kuɗi kuma ɗauka kawai za a yi ba wani matsala waye zai bibiya daman shi ne mai bibiyan to shi ya rubuta kwangilar wani kuma za a yi zai kasa kwangila da sunan wasu je Abuja da rinka da sunansa ba da kan a cikin karatun shi ne yaje ingila ya sai su gida yaje dubai ya sai gida yaje ina da yake gida duka ya sai gida sai amma ba ka sayan kwanakin da za su tsara rayuwa a duniya ko kwanakin ko ba ka bane ba duk tsiyarka in ka sai gida a kasashen waje a kawo mashi Najeriya da zai ruwa. Kuma da yake kasan kudin sata bai da albarka, za ka gama ci kai satan kuma Allah ya yi albarkar ƴaƴan naka ma kasaccen din ta gagare su zama ba za su iya ba dan abin ya riga ya gari. Ana wannan da dama kwangila ta ƙarya, danne wa mutane haƙƙi, haƙƙi a ɗauki ma'aikata a yi waye ne a yi waye da sauran zagaye ne, galibin ma'aikata abin suke kuka sai ga ma'aikata ana da buƙatar masu aiki amma ba za a ɗauki ma'aikatan ba. Mutum da ya ce a tara masa aikin mutum biyar, mutum da ya ce a tara masa aikin mutum uku, a tara masa aikin mutum hudu, shi zai ta wahala ko ba za a ƙara masa albashin ba, promotion ɗinsa ya zo ba a bashi ba, ga buƙatar ma'aikata ba za a ɗauka ba. Makarantu, jami'o'i, kwalejoji, inda ake sa ta suke da sauransu, ana da buƙatar malamai da za su karanta da ɗalibai amma babu, sai ga ma'aikata yana ɗaukar course biyu course uku, wanda a ƙa'ida kowane malami ya kamata a bashi course ɗaya zai ya samu damar bincike, amma a haɗa masa wannan haɗa masa wannan. Malami shi ne malami, shi ne exam officer, shi ne HOD, shi ne deputy wane, shi ne gala, shi ne aiki a iya masa yawa a zama da duba masa kada ya tafi masa ko an tura shi a kano, saboda me an haɗa masa aikin mutum uku mutum uku, saboda akwai wata manufa da ake amfanuwa da wannan. Duk aklu amwalin nasu ne bil batil, mutane da ainihin wato barna, duk wahalar da mutane suke a ƙasar nan wallahi ta hanyar sata ne da aklu amwalin nasu bil batil ya jefa mutane. Ka ga rashin mutan nan da kike ga ta ci jawo da ba dan suna satewa kudin ma da mun da grant din da ake barwa ya isa a wadatar da kowa da wutar lantarki a ƙasar nan, amma satewa ce rashin ruwan sata kudin ake yi, rashin magani a asibiti sata kudin ake yi, ya kamata a ce akwai wadatattun asibiti, ya kamata a ce an mata asibiti lafiya akwai abin da ya cuta, amma zai kan yadda ake cikowa a asibitocin nan ciko yake da aikin da zai bari ya zo a kai iyalinsa asibitin gwamnati ba, saboda layin da wasu ba, kuma likita yana zuwa da ya zauna da wannan farko ma dai bai zo ba, cakwal ya dan tuntuɓa mutane da inda karfe sha ta shi bai ya zama aikin ba dai yayi ba, wallahi ma na da ko a ubu ka suna jira ka ko yi duba mutum 20-25 sai sai ce bye bye sai gobe kuma yace amma kuma aikin gwamnati yake da Allah ana yi ko ba yi ana yi al'umma ta isa cuta mata suna faɗa masu zuwa awo ko masu zuwa asibiti sai ce wallahi sai kai zaki biyu kana neman wani likita akwai likitan da ba a ganin sa masu yi ma yawon sai wadatattu ba me yasa ba za a buɗe jami'ar ta yara su yi karatun likitocin mu samu ɗanɗanmu a samu likita asibitoci ba me yasa ba za a yi wannan ba, saboda su wanda za su yi idan ƴaƴansu ba su inda za ka yi soje da nune da sai muke wahala asibitin kudin ma yanzu wahala babu da kudin ma sai a gula saboda babu gani an cika ga wari ga za ga rashin kulawa ga ban ɗakunan ma bari shi kuma din mai dawa wannan cuta sai waɗanda Allah mai sarki ya sani kai karatu ba aiki saboda aklu amwalin nasu ne ba ta noma ya mutu duk hanyar taimaka mutane abubuwan ya zama karanci yawa ai baya jin mai a'a wallahi sai dai ba zama duran gudaman na mai zai ji kuma ta dana zaman tana iya kokarin tana turo kuɗi amma wata ƙila buƙatun su sun baya isa, amma in yara ka tsaya ka lissafa nawa ne ake ɗauka ma'aikatan sassan gaba ke ƙarshe su saboda lokaci ya yi kuma ga akwai alamar hadiri a nan yake nake gani ya kamata san da aya saboda akwai ƴan uwa da suke zuwa daga wurare daga nesa sai Allah ya ci sarki mana a cikin ba mu lafiya wanda muskure cikin wannan maganganu namu Allah ya yi mana wanda muke daidai kuma Allah ya hadan da ni da ku cikin ladan ko bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
tambayoyi ba da yawa sauran sai dai ku yi hakuri saboda lokaci yayi sai wani sati zan ajiye su za mu amsa muku cikin taimakon Allah wannan takardar wani bawan Allah ne ya rubuta ko su ƴan uwa samari masu riko da sunna kamar yadda suka rubuta sako daga samari masu riko da sunna tace Allah Allah ya kara malam lafiya tare da duk wanda yake hidima a cikin addinin Allah amin da ku gaba daya suka kawo aya suka kawo hadisi da suke bude magana ta su da shi ba tambaya suke ba da Allah malam muna halarta wannan majalisi mai albarka da mu da matan mu gabaki daya da kannan mu da duk kankara cicika da ake yi a cikin wannan masallaci mai albarka saboda kusantuwa zuwa ga ubangiji mu ta hanyar bin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarni da ayi haka din kuma yin haka shine zai sa hauka cewa talaka wahala mallan satin da ya wuce shawara akan cewa jin karatu shi kadai ba zai ishe mu ba dole sai mun koma makaranta mun ji mun kama karatu haika kamar yadda kai bayani to shine muke muna neman taimakon ka wajen bawa committee wannan masallaci shawara domin mu ma din samari matasa a makaranta ko da so biyu ne a cikin sati kamar yadda aka abu dan su kan mun san suna zuwa da rana asabar da ladi da safe gashi suna halattar karatun kuma su an ba su rana asabar da ladi an kara musu ina nuna cewa kenan matan sun fi mu gata kenan a masallacin mallan dan Allah ka samu limam wannan masallaci da na'ibin sa da na khamsu salawati kai har ma da ladan mai kiran sallah duk a haɗu ga baki ɗaya ku tattauna akan wannan ku taimaka mana don buɗe mana karatu wanda zai taimaka mana don ciyar da addini to wannan takardar da ta insha Allah ku kuma yan uwa kun ji kuma su ma yan committee sun ji insha Allah kuma za mu miƙa musu shi ne muku albishir da insha Allah kamar ma ku riga kun samu in Allah ya yarda za a taimaka insha Allah na'am to da cije ina jin ka to haka
ina mutuwa ni da zaka
ko kana na ji tambayar ka da cije kenan abokin tafiya ba dakki da Allah saka mana naji abin da ka faɗa dakki dan tambaya yake cewa menene hukuncin waɗannan mutane da aka bada labari a cewa suna yin bocar ƙarya suna cin haƙƙin mutane ba tare da dalili ba zaka ga sun mutu kuma sai a zo ana yi musu wani gata wanda ba gata bane a dauko Qur'ani ana ta sauke musu saboda sun bar kudin da za su sauka Qur'ani wallahi inda za a sauke musu Qur'ani so 100,000 wallahi da zai musu amfani ba zai hana su kubuta daga azabar Allah akan haƙƙin mutane da suka ci ba daka wannan sauka alqur'anin ba za ta musu amfani ba dan ba su yi ta akan daidai gaba ba ina fatan muna fahimta daka manzo Allah ya riga ya faɗa ya ce kullu lahmin nabata bil harami fa naru awladi wanda ma muke maza ma zai samu ya gyara ya dena din nama duk tsokan da ya gina ta dalilin haram to wallahi wuta ita ta fi dacewa ta fi cancanta ta cinye wa kuma wannan abin da ya faɗa din haka ne za ga mutum misali subhanallah kan mutane na zalunta mutane ba ba ruwan shi da addini amma da ya zo ya mutu sai ya zo ana ta wani rarrawa a yaro mu gargawa ko kuma gargawa ba ku da aiki sai dai in abin nan an zo a ba ku ɗan kuɗi ku rike wani kuɗi kuɗin bibiya a dan Allah ya masa rahama Allah fa ba a masa wayo a keta dokar sa kuma abu nasa a ce wai za a bika masa ta dalilin wannan ne zai wani rahama ai hanya guda dai ce in ka bi daidai Allah zai maka daidai in baka bi daidai ba kuma za ka ganin daidai ina fata ana fahimta ba abin da yafi ciwo a rayuwar mu cikin irin ginuwa da haram wanda yau haram din nan mutane sun mai da ita halal haram haram ta zama halal principal na makaranta sai ga yana faci kudi principal sai da masta ga yana yana rubuta ciki akan school fees na yara ko a tura yara a ce su ta da sai a hada kudin kai sai da wata ce damun ba mu da kudi ne mu raba tsakanin sa da shi da malamai duk ana yin irin wannan ina mutum zai je ina mutum zai je kaga mutum bai da komai yana kama aiki saboda tsabaccin haram kaga ya ce mota ya gina gida yana ta hidima yana ta mai wallahi duk kelkelin banza ne kelkelin banza ne wallahi zai gadi shi sa ni wanda yake burgen shine wanda yake tsayawa tsayin daka akan aikin sa na gwamnati yana cin halal naira ɗaya idan ta zo ba ta halal bane karkace malam ka sa akwai mutanen da biro na ofishin gwamnati ba su aiki amfani shi akan bukatar su Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin babban malamin nan Saudiya malamin yana aikin gwamnati ai yana karantarwa yayi kuma wallahi idan an zo ofis din sa in wata bukata wani yazo wani taimako biro na ofishin gwamnati ba baya daukan biro na ofishin gwamnati ya rubuta wa wani abu sai ya dau ajiye biran sana'a sai dauka yayi amfani ballantana motar ofishin gwamnati ballantana kaza ballantana kaza idan mutum ya dauke ta da izini ne an baka dama misali shugaban ka yi maka izini ko ma'aikatan ta baka izini yanzu misali akwai direbobi na motoci kamar na kamfanoni wannan kamfani ya musu izini ko za ga shugaban aikin ya musu izini ya san motar tana kwana a wajen shi kuma kana faɗa ka ta yalla bai zan yi bukata kaza da mota wannan ya baka izini wannan daidai ne amma mutum ya rike ce mallake ta wani ma in ya zo ciro plate number zai ya sa lambar shi kawai malam ka adin da ake barnar da ake ya isa ana cin kudin gwamnati da yanda kake tsammani wallahi kuma kullun ana ta fada a network corruption to wanda zai yaki da corruption din kenan sai kaga abu wato shine kuma zai zo yana raruma yanzu a kasan nan malam akwai gwamna fa gwamnan da yayi aure yayi sai wa matarsa naira miliyan 850 gida kai na yarinya karama ya aure ta saboda bala'in alfari miliyan 850 gwamna ne a cikin gwamnonin mun na arewa dan girman Allah ku biya mun dan kasuwa ne shi da yake kasa kaya a shago ya ci wannan riba da yake sai wannan gidan kudin waye kudin shi ne wani albashi ya samu a shekara sanawa ma da hawa gwamnan har ya samu wannan kudin kuma kudin da yake da shi da a banki yake a ajiye su ya debo kungurungun gaba ɗaya sai wannan yarinyar gida kai na naira miliyan 850 gida kawai na zama ba da kudin wasu kai da kudin bayan Allah talakawa wannan ita ce gaskiya guda ɗaya ba ta so a faɗa amma wallahi Allah ya isa ku da